أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barka mu da haduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka saba gabatar da karatun littafin Umdatul Ahkam yau muna 12 ga watan safar shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wacce ta zo daidai da 19 ga watan Satumba shekara ta 2021 miladiya wannan kuma shine darasin mu na 76 a cikin wannan littafi mai albarka har yanzu dai muna nan a cikin kitabul buyu'i a cikin littafin kuma hadisin da zamu tashi a kansa shine hadisi na 282 a littafin da ke hannuna a wanda ke hannun dalibai kuma shine 302 ko 303 bismillahir rahmanir rahim أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وأن حديث أنكر أشر سيدنا عبد الله بن عمر يدر على تبر غريس لشيد ما يفنش يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم شو على اللي من الله صلى الله عليه وسلم amala ahal khaybara yayi muamala da mutanen khaybara bi shatar ma yakhruju minha da bisa shar'in za su rika bashi rabun abin da ke fita a filayen gonakin su min samarin na daga ayan itace aw zar'in ko shuka idan su yi abin da ya faru shine su mutanen khaybara ainihin su yahudawa ne banu nadir to suna zaune a wannan gari nasu na Khaybara gari ne da ke kewaye da katanga haka to sai suka kasance suna yin mu'amala da Annabi sallallahu alaihi wasallam mu'amala ta gaba da cutarwa dama Yahudawan da ke zaune a garin Madina san da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da su wato nau'i uku ne akwai banu Qaynuqa'a akwai banu Nadir akwai kuma banu Quraiza su banu Qaynuqa'a masu sana'o'i ne kamar irin su kira saƙa da sauran sana'o'i dai haka na yau da kullum kuma ƴan kasuwa ne suna zaune ne a cikin garin Madina sai dai unguwar su daban take banu Qaynuqa ake ne banu Nadir su suke zaune a Khaybara su kuma yawancin su manoma ne su ma dai suna da arziki da sauran su sai kuma banu Quraiza su ma banu Quraiza suna da arziki dai da nasu amma su ma unguwarsu tana waje daga garin Madina to sai suka kasance kowane lokaci duk da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura alƙawari tsakanin shi da su da sauran sahabbai da suke nan garin Madina da kuma al-muhajirun cewa kowa ya zauna da kowa lafiya babu cuta ba cutarwa to amma sai suka kasance suna hada baki da kafirai don a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yasa farko dai Allah madaukakin sarki ya mishi izini ya yaki banu Qaynuqa aka yaki su ya zama an kore su zuwa Sham da suka je Sham din ma Allah ya dora musu cututtuka a can dai yawancin su ma duk suka mutu sannan sai banu Quraiza su ma dai daga ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya mishi izini yaje ya yaki su sannan sai banu Nadir su ne mutanen Khaybara su ma daga ƙarshe Allah ya mashi izini ya je ya yaƙe su da aka yaƙe su su banu Quraiza su ne waɗanda gaba ɗayansu kashe su aka yi gaba ɗaya hukuncin da aka yi musu shine na yanka gaba ɗayan su aka girbe kansu su kuma banu banu nadir mutanen khaybara to sai suka zanto sun yi sharadi za su rika biyan annabi sallallahu alaihi wasallam jizya bayan an ci su da yaki kenan to shine gonakin nasu ne amma sun zama tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya cinye su da yaki to gonaki sun zama nashi da shi da al'ummarsa shi yasa a baya ma muka karanta wani hadisi na sayyidina Umar radiyallahu anhu wanda ya samu wata gona din nan a Khaybar har yanzu tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai yi da abubuwan da yake samu daga wannan gonar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi izini cewa zai iya yin wato hubusi da ita a baya mun karanta hadisin hubusi na sayyidina Umar yawa to wayannan mutane na Khaybar Yahudawa ne wannan hadisin yana karantar da mu halascin yin muzara'a da kuma musaka shi muzara'a shine kamar ka bawa mutum filin gona ya zamto shi zai shuka shi zai ba wa wannan shukan ruwa kamar inda rani ne kenan kuma da damuna ne shi zai shuka shi zai yi noma shi zai kula da wannan shukan kai kuma a matsayinka na mai gona idan gaba ɗaya aka girbe amfanin to dama tun kafutun da bazara sanda zai shuka kun yi sharadi da shi idan amfanin nan ya nuna kai kana da kashi kaza misali za a iya cewa kana da kamar 20% ko 40% ko kuma ku yi 50-50 tunda gonar ka ce ya zo yi shuka to wannan shine muzara'a akwai kuma musaka musaka shine kamar kana da bishiyoyin mangoro ko kana da bishiyoyin kashu ko goba ko bishiyoyin dabino shi kuma wani ya iya harkar noma da ban ruwa amma kuma shi bai da gona to sai ku zo ku yi sharadi da shi cewa zai rika kula maka da wayannan bishiyoyin zai rika ba su ruwa kuma zai rika kada musu kilili idan lokacin kada musu kilili yayi zai kula da su duk irin kulawa da ake so a yi amma idan suka fidda ƴaƴan itace randa aka yanke wannan ƴaƴan itacen yana da kaman kashi kaza saboda wahalar da yayi wannan shine musaka to wannan hadisin yana nuna mana halascin yin muzara'a da musaka saboda ya kunshi muzara'a da kuma musakan duka saboda muzara'an shine inda yace auzar'in din nan musakan kuma da yace ma ya furji minha min samarin ya'in itace shine musaka din yawa a fadarsa da ya ce amala ahla khaybara malaman musulunci sun yi ittifaki bisa halascin yin mu'amala tsakanin musulmi da bai yahudi mu'amalar da ba za ta shafi addininka ba ya rike addininsa kai ka rike naka amma in ta kama ka yi aiki a ƙarƙashin shi ko shi ya yi aiki a ƙarƙashin ka wannan addini bai hana ba ko ba komai waɗannan mutanen yahudawa ne amma ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amala da su mu'amala irin ta karuwa su za su karu shi ma zai karu sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi da shakaru din nan shine wato annis rabi yawa asamar kuma wato asamaru ya'in itace kenan galiban dai ana nufin kamar dabino wanda su a wannan lokacin dabino ne dama ya'in itacensu Allah subhanahu wa ta'ala ya halattawa bayinsa yin taimakekeniya a tsakaninsu ba tare da cutarwa ba duk taimakekeniyar da za ta zanto a cikinta akwai bin Allah akwai takawa da sauransu da kuma amfanuwa sashensu da sashi yawa misali wannan yana da filayen gona wannan shi kuma ya iya noma amma bai da fili to sai wannan mai filin gona ya ce to wani tunda ka iya noman nan ka noma gona ta waje kaza zan baka iri ano ka noma idan ka noma da kaka za ka ban ɗaya bisa uku na abin da aka samu na amfanin gona misali kai za ka ba shi iri kai za ka ba da taki shi kuma shi zai yi noma da sauran abubuwa dai haka wanda gona take bukata za a iya yin wannan za mu ƙara ga wannan hadisin halascin yin muzara'a shine ya zamto kamar yadda yanzu na faɗa ɗayan mutane yana da filin gona sai ya ba wa wanda bai da filin gona ya gyara ya yi aiki na noma ya shuka amma idan lokacin girbi yayi to kai mai gona kana da kashi kaza sulusi ko nisfi ko rubu'i na abin da aka samu a gonar kamar yadda zamu karanta a nan gaba wasu daga cikin malamai suna da sabani game da wannan mu'amala sashen malamai suna ganin cewa bata halatta ba amma bisa ta su fahimtar da suke wa hadisin amma sashen malamai su kuma sun ce a ya halatta waɗanda suka dafa akan halaccin su ne irin su imamuna malik al-imam daud al-zahiri imam shafi'i da kuma fuqahaul muhaddisin malaman hadisi malaman fiqihu na hadisi da ahlu zahir wato mazhabar zahiriya kenan da kuma jamhurun malaman musulunci in banda mazhabar imam abu hanifa da shi da wani malami ana ce masa zufru wayannan su suka tafi akan rashin halascin wannan mu'amala amma su ma fahimtar da suka yi wa hadisin ne ta janyo haka su sun fahimci hadisin ne a kamar cewa a idan ko da ke kuma a baya mun karanta shigen irin wannan din shine kamar a ce yanzu ka sa mutun ya noma gonar kamar irin wannan din amma sai dai a ce a nuna wasu kunyaki iya wayannan kunyakin kai sune naka kai mai gona duk abin da aka samu a cikin wayannan kunyakin sune naka sannan sauran kunyakin kuma na shi mai aikin to a irin wannan din akwai cutarwa kamar yadda zamu karanta nan gaba a hadisin Rafi'u bin Khadijin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin wannan din saboda sai ta yiwu kunyakin da kai ka ware ka ce wayannan sune naka ya zamto su zo daga ƙarshe su ƙi ko kuma ya zamto iya wannan din nan ne inda amfanin yayi kyau shi kuma can nashi bai yi kyau ba ko kamar in shinkafa ne gona tana da kamar komaye guda goma komi guda goma manya sai a ce to ga komi uku na mai gona ne duk abin da aka samu a wannan komi ukun na shi mai gona ne sauran bakwai din kuma kai wanda ka aikata gonar naka ne saboda wahalarka misali to Allah subhanahu wa ta'ala yana iya jarrabar ku sai ya zamto inda aka ce nan ne na mai gona sai ya zama iya nan ne kawai shinkafar ta yi kyau sauran kuma sai ya zama bata yi kyau ba to kaga shi sai ya zama kamar an kwari shi kenan sai kaga zai zama akwai cutarwa dan haka akwai kamar garari a cikin sha'anin ko kuma shi ma in ya san cewa iya waje kaza nan ne nashi can ne na mai gona to in wata mu'amala ko wani aikin ya kama sai ya fifita iya wajen sa banda can din to wannan kaga shi yasa ya zama haramun amma idan zai zamto a ce ya aikata gonar gaba daya amma an gama kai mai gona kana da kashi ɗaya cikin uku ko kashi ɗaya cikin hudu ko kashi ɗaya cikin biyar na abin da aka samu a gonar to wannan ya halatta haka nan malaman musulunci duka sun yi ittifaki akan halascin ba da hayar gona shine abin da muke cewa anan ya ake kiran shi yau ba jingina ba yauwa ba ba da goron gona ba a'a kamar sifiri ko hayar gona malaman musulunci duka suna ganin halascin yin wannan shine kamar ka ce to ga gonar ka nan amma kowanne eka daya za a baka dubu kaza dume so ya zo ya noma to wannan ya halasta na wasu daga cikin malamai kuma suka ce yin musaka ya halasta shine shayar da ƴaƴan bishiya bisa wani yanki na abin da aka samu a jikinsu shine ladan mai shayarwa amma sun ce muzara'a su a gurinsu bai halatta ba to amma dai imamuna malik ya ce gaskiya abinda ya bayyana gare shi shine dukkan wayannan biyun sun halatta hakanan imam daud al-zahiri ya ce musaka ta halatta amma bisa dabino kadai imam shafi'i ya ce ya halatta a yi wa dabino da inabi in kana da su ka sa wani ya shayar da su ya kula maka da su wajen kada killi da sauransu bisa cewa in suka nuna aka yanke ƴaƴan za ka bashi kwano kaza ko za ka bashi ɗaya cikin uku ko ɗaya cikin hudu ko ɗaya cikin biyar haka nan abin da aka samu a yayin itacen imamuna malik ya ce ya halatta a yi a kan dukkan kowace irin bishiya ce ma ko da mangwaro ne ko lemu ko wani abu ne ko ma wani irin bishiya ko ma wace irin bishiya ce za ka iya samun wani misali in kai ba mazaunin gari ba ne amma kana da gona ko sai ta kai ko ta gado ce akwai bishiyoyi a ciki sai ka ce to wani ni ba mazauni ba ne amma da Allah ka kula min da mangwarorin nan in lokacin yinsu ya yi idan suka yi in aka zargi ƴaƴan zan baka kashi ɗaya cikin hudu na abin da aka samu shikenan ya halatta hakanan irin su zaitun, irin su tuffa, irin su leman tsami ko leman zaki, duka za a yi. Wayancan malaman dalilan su na in halatta wannan nau'in kasuwanci shine akwai abin da muka karanta a baya, hannun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya akan mukhabara da muzabana. Abin da ake nufi da su shine abu biyu. Abu na farko shine kamar a ce mutum ya sayi ƴaƴan itace dake kan bishiya, ya bada kuma nunannen ƴaƴan itace shi kuma a hannu, ko kuma kamar mutum ya shuka, kaga daidai yanzu misali shinkafa ai ta fuffur da kai, sai ka je a nuna maka wani fage haka na wani, shikenan sai ka ce to ka saya zaka bashi buhu kaza, kai kuma ga buhu kaza din a hannu sai ka bashi, misali ko kuma tsabar shinkafa zaka bashi kamar buhu 10 tsabar shinkafa, sannan kai kuma ka rike wannan wajen nasa, to wannan ya wannan haramun ne, shi ake kira muzabana, haramun ne. Nau'i na biyu shine kamar a ce a cikin gonar bayan kun yi sharadi da mutum zai noma din, bisa cewa zai baka wani abu na abin da aka samu a gonar, amma sai ka nuna wani gu ka ce iya nan ne gun da duk abin da aka samu a wannan gonar, a wannan yankin tonaka ne, kamar ko wasu kunyaki ko in kuma komi ne kamar na shinkafa, ka ce to wayannan komayen su ne ladanka na kai mai gona, to wannan haramun ne. Amma duk abin da ba wannan ba, kamar wanda za a ce sulusun abin da aka samu a gonar ko rubu'i ko abin nan, to wannan duka ya halatta, shine abin da ya fi bayyana dai a gun malamai. Kuma ya halatta a karbi wato goran gona ko kamar sifiri haka na gona, a sifirci waje bisa kuɗi da zaka bayar, to wannan duka ya halatta. An Rafi ibn Khadij radiyallahu anhu qala kunna aksar al-ansari haqlan wa kunna nakri al-arda ala anna lana hazihi wa lahum hazihi farubbama akhrajat hazihi wa lam takhruj hadha wa lam tukhrij hazihi fanahana an dhalika fa amma bil wari'i falam yanhana wa li muslimin an hanzalah ibn qais radiyallahu anhu qala sa'altu rafi ibn khadij an kira' al-ard bil dhahab wal wari' فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المازيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا ولذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به الماذيانات الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير. وانا حديث أنك الأشر سيدنا رافع أن خديج رضي الله عنه ينا دقشكين صحابا لسك جياكم أهد سنفتا كارد النبي صلى الله عليه وسلم an yi rabin tafiya an kusa da Uhudun ma, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa a dudduba, aka dudduba aka fito da su, yara ne yawanci a sannan ba su wuce shekara 14-15 ba. A cikin su akwai Abdullahi dan Umar, akwai shi sayyidina Rafi dan Khadij, akwai sayyidina Al-Bara'u bin Azib, suna dai da yawa, sun kai wajen su shida. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duka a dawo da su gida. Akwai Samaratu bin Jundub, to amma shi Samaratu daga baya na ji shi Rafi'un ne, sai aka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya iya harbi da kibiya sosai, gwani ne wajen harbi da kibiya, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to aje da shi. To shi ma Samaratu bin Jundub sai ya ce ya Rasulullahi in mun yi kokawa fa da shi ina iya ka da shi, sa'ana ne kuma na fi shi karfi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku zo ku yi kokawar a gani. Sai da suka yi kokawa a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ko ya tandara shi da ƙasa ya ce to shikenan ku je ku duka sai shi mai wannan hadisin Rafi bin Khadija sallallahu alaihi wasallam. To daga gare shi aka rawaito wannan hadisin, yace kun amina rabbi, ai sai ka jima labarin yakin Uhud a karatun mu na Ar-Rahiqul Maktum, yanzu daidai kan bayanin yakin Uhud muke kwarai kun karatu na 27 muka yi a satin nan, to da na 26 na 27 din duka gaba daya bayanin yakin Uhud ne sai ka jima yadda abubuwan suka faru ai sahabbai ridwanullahi alaihim tsakanin mu da su kawai sai dai addu'a ta alkhairi amin yace kunna aksar al ansari haqlan mun gazance mu ne muka fi dukkan mutanen Madina yawan gonaki wa kunna nakril arba mun gazance muna bada hayar gonaki ala anna lana hadhihi wa lahum hadhihi bisa cewa mu ware wani gu wannan namu ne na masu gona kai kuma wanda ka zo karba hayar gona sauran gu kaza duka naka ne farubbama yace so da yawa akhrajat hadhihi wa lam tukhrij hadhihi sai wannan bangaren ya zama ta fidda shuka mai kyau ta fidda yabanya mai kyau wannan bangaren kuma ya zama ta fidda yabanya mara kyau fa nahana an zalika sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yin wannan fa amma bil wariqi amma kamar ka zo karba hayar gona da kuɗi fa lam yanhana annabi sallallahu alaihi wasallam bi hana mu wannan ba wani muslim ya zo a cikin riwayar imam muslim an hanzalat ibn qais daga hanzalat dan qais shi wannan hanzalat dan qais tabi'i ne qala yace sa'altu rafi ibn khadij na tambayi rafi dan khadij an kira'il ardi biz zahabi wal wariq bisa bada hayar gona da zinari da azurfa wato da kuɗi kenan fa qala sai yace la ba'sibi wannan babu lifi inna ma kana an-nasu yu'ajiruna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace hakika kadai mutane sun kasance suna bada hayar gona a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bima alal maziyanati bisa abin da yake bakin magudanar ruwa wa qabalin jadawil da kuma bakin inda ruwan gogara yake sauka wa ashiya'in min az-zar'i da kuma wani bangare na daga abin da aka samu na abin noman fa yahlika hadha wa yaslama hadha sai wancan bangaren ya zama ya halaka bi kyau ba kenan ya bubushe wa yaslama hadha sai wannan bangaren kuma ya zamto yayi kyau yayi lafiya wa lam yakun lin-nas kira'un illa hadha mutane ba su kasance suna da wani nau'in hayar gona da suke bayarwa ba face irin wannan nau'in kamar mutum ya zo ya karbi hayar gonar ka sai ka ce to iya wanda iya amfanin da ya fito akan gefe-gefen magudanar ruwan tunda ban ruwa ne ake kaga akwai magudanar ruwa to kai mai gona sai ka ce to iya abin da ya fito akan gefen magudanar ruwan wannan shine naka kaga wannan kan zai wahala duk fari zai wahala nan din ya zamto bai yi kyau ba saboda ruwa yana wadatarsa to sai ya zamto wani gun yayi kyau wani gun bai yi kyau ba sai ya zamto wani an kware shi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wadama kulli nas kira'un illa hadha mutane ba su da wani nau'in ba da hayar gona da suke sai irin wannan walizalika saboda wannan ne zujira anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan haka fa amma shay'un ma'lumun amma ka ba da wani abu sananne kamar kuɗi madmunun abin da yake babu cutarwa cikin shi to fala ba'as bihi wannan babu lifi almaziyanati abin da ake nufi da maziyanati din al-anharu kibar shine manya manyan koramu wal jadwalu abin da ake nufi da jadwalu shine anharu sagir shine yar korama karama haka kamar magudanar ruwa haka da sauransu hadisin yana magana ne akan abin da ya shafi bada hayar gona da abin da ya halatta cikin wannan da kuma abin da bai halatta ba amma ran hadisin dai a dunkule Allah subhanahu wataala saboda maslaha gabayinsa da kuma tunkuɗe cutarwa tsakanin su sai zanto ya halatta wato duk abin da yake babu cutarwa ga kowane bangare a cikin sa amma duk nau'in kasuwanci zai zama akwai garari ga mai karba ko kuma ga shi mai bayarwa to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana Allah ma ya hana to wayannan abubuwan da muka lissafa a baya a cikin su wasu su akwai cutarwa din shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a matsayin shi na wakilin ubangiji subhanahu wataala a tsakankanin mu hakika akwai hadisai da yawa da suka zo akan maganar hayan gona a cikin sashen hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani a cikin sashen wasu hadisan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarta cewa a iya yin wasu daga ciki musamman ma wanda zai zamto kuɗi zaka bayar ka karba malamai suka ce hadisan da suka zo akan maganar hayar gona hadisan za a iya yin group din su wato a kakkasa su zuwa kamar gida uku na farko hali na farko shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a farkon lamari a farkon musulunci bayan an yi hijira zuwa madina su al-muhajirun waɗanda suke hijira zuwa Madina sun kasance a sannan suna matukar bukata zuwa ga taimako da kuma tausasawa dan haka yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya so garin Madina su kuma mutanen Madina wato al-Ansar suna da gonaki wanda suke bada hayar su shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bayar da hayar ma kwata kwata ya umarce su da cewa su taimaka wa su wa'annan din ba tare da sai sun ba su haya ba tunda ƙasa dai ta Allah ce daga sayyidina Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu yana cewa kana lirjalin fudulu ar-aradin ya kasance ga wasu mazaji suna da sauran gonaki inda ba sa nomawa min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana lahu fudulu ardin falyazra'aha wanda ya kasance yana da sauran gona to lallai ya noma ta aw li yamnaha akahu ko kuma ya bada ita kyauta ga dan uwansa musulmi fa in aba idan kuma ya ki falimsik ardahu to shikine ya je ya rike kasar tasa dan haka Abdullah Abbas radiyallahu anhu yayi riko da wannan hadisi wato wannan kamar kwaitarwa ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutum ya zanto ya sanya ta'addufi a cikin zuciyar shi zuwa ga sauran ƴan uwansa musulmi hali na biyu shine yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin bada wato hayar gona bisa wani abu sananne na abin da aka samu na shuka shine ya zanto ma'abocin gonar ya zanto yayi sharadin cewa kunyaki kaza ko komayen wajen bangare kaza shine nasa a matsayin ladansa na gonar da ya bayar wanda muka siffata dazu kenan to wannan haramun ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi kwata kwata saboda me saboda an bada haya ne bisa wani abu majhuli wanda zata iya yayi zata iya kuma ya zanto bai yi ba hali na uku shine hanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bisa bada hayar gona da wani abinci na jinsin wannan din kamar misali zaka karba hayar gona ne dan ka shuka shinkafa amma sai ka kawo kuma shinkafa tsabar ta ka zo ka ba wa mutum matsayin shine goran shine wato ladan nomawa da zaka yi tunda bazara kenan to wannan shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tunda kamar ka ba da wani abu ne wanda kake da tabbacin sa tunda gashi nan abinci ne a hannunka ka ba da shi kai kuma dan ka noma ta yi noman nan yayi maka kyau ta yi kuma bai yi kyau ba to wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sai dai ka ba da kuɗi mazhabobin malamai ya rabu daban-daban bisa hukunce-hukuncen wa'annan mu'amalolin abu na farko shine fadar dawo su da Imam Hassan al-Basri cewa wannan din baya halatta kwata-kwata baya halatta kwata-kwata misali mutum ya ba da abinci a bashi hayar gona ko kuma ya ba da kuɗi ko wani abu haka to su a hannun a ganin suna ganin cewa bai halatta a karbi hayar gona ba sai dai ka ba wa mutum kyauta yesu shi kuma bayan ya noma a cikin abin da ya samu ya danyi maka wani ihsani abu na biyu shine mazhabar Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i da kuma da malam Kasir sunan shi Kasir wani babban malamin fiqh ne sai shi ya halatta mutum ya bada hayar gona amma a bashi kuɗi sananne ko kuma abinci ko tufafi da sauran abubuwa wannan duka ya halatta sawa'un ko a daga nau'in abin da za a shuka a gonar ne ko ba daga nau'in abin ba ne amma sun ce su a ganin su bai halatta a karɓi hayar gonar da wani yanki na daga abin da aka noma a gonar ba kamar sulusi ko rubu'i sun ce wannan shine mukhabara su ana sirai an gane Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i suna ganin cewa ya halatta ka karɓi hayar gonar mutum ka bashi kuɗi ko ka bashi abinci ka bashi kamar shinkafa in shinkafa za ka noma a gun ko ka bashi dawa ko ka bashi tufafi ko yaji ko kwano haka na bugawa ko buhunan siminti ko wani abu dai haka duk ya halatta su a ganin su sai dai abin da suka ce bai halatta ba shine kamar abin da muka faɗa ya ɗazu muka ce ya halatta ɗin saboda shine ra'ayin mafiya yawan malamai kamar ka ce in an noma noman ya yi kyau abin da aka samu duk daga gonar zai baka ɗaya cikin kashi hudu ko ɗaya cikin kashi biyar ko ɗaya cikin kashi uku na abin da ya noma to a ganin Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa su a gunsu hakan bai halatta ba abu na uku mazhaba ta uku shine fadar rabi'atul ra'ayi malamin maliku ne haka nan kuma malamin Imam Abu Hanifa ne wani malami ne mai zurfin fiqhu Rabi'atu dan Abdurrahman Imam Malik tun yana yaro yana kamar dan shekara 12 13 ma yake shi takan yi mishi wanka da sa mishi kaya masu kyau da sa mishi turare kai masa rawani ka ce ka dafi wajen malam Rabi'a ka je ka koyi fiqhu a gunsa yace ya halatta a karbi hayar gona da kuɗi kadai amma Imam Malik ya ce ko ba da kuɗi bane mutum zai iya karbar hayar gona amma ba dai da kuma nau'in abinci ba misali ba za ka bada dawa a matsayin kuɗin hayar gonar ba misali mutum ya ce 10,000 ne kuɗin hayar gonar nan tasa sai ka kawo akwai buhun dawa wanda shi ma kuɗin shi 10,000 ne sai ka kawo ka ba shi to wannan Imam Malik ya ce a bi halatta ba haka sai dai in ka sayar da buhun dawa ka kawo kuɗin zalla to kaga wannan shine bambancin ra'ayoyin malamai akan wannan mas'alar Imam Ahmad dan Hanbali da Abu Yusuf almajirin Abu Hanifa da Muhammad bin Hassan shi ma almajirin Abu Hanifa da kuma jama'a daga cikin Malikiya wato almajirin Imam Malik da wasunsu sun daba akan cewa ya halatta mutum ya karbi hayar gona da kowane irin abu ko da sulusi ko rubu'i abinda shi can Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i suka ce bai halatta ba to kaga nan kuma da Imam Ahmad da almajiran Imam Abu Hanifa da almajiran Imam Malik su kuma sun ce ya halatta to kaga wannan wato shine ma'anar sabanin al'ummata rahama ne kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kaga mutum zai iya daukar kowanne wanda yayi daidai da yanayin da mutum yake ci ko kuma nau'in gurin da mutum yake zaune yawa amma dai mu a ra'ayin Imam Malik din akan wannan mas'alar ya dace da abin da muke yi a yanzu na'am yawa karbar kuɗi zalla din yawa zaka iya ma kuma ko kwanan bugawa ko siminti in mutum yana da aikin da yake yi wanda yake buƙatar siminti to kuma yana da gona bai da kuɗi amma yana da gona da yake so a bada ya bada hayarta to shikenan sai ka karbi gonar kai kuma ka bashi wasu adadi na bulan siminti ko kuma na siminti shi kansa ko na kwanan bugawa ko na katako wani abu dai wanda yake da kima yawa abincin ma shine wanda shi kuma wannan sai dai ka koma mazhabar su Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa yawa amma mazhabar mutum Malikiya Imam Malik ya ce banda abinci ba zaka bada abinci ka karbi hayar gona kuma ka noma abinci ba in kai haka kamar ka bada tabbas kenan ka karbi garari yawa amin an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qala قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمراء لمن وهبت له وفي لفظ من أعمر أمراء له ولأئمه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر إنما الأمراء التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولأئمك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وفي لفظ مسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر أمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولأكبه وانا حديث شكمنا مغاني أكام أمرا لكما رقبا أسمي لين أمرا أمرا إدتي كمركبا ومتم gona ko gida ka ce masa wani na baka gidan nan matakar kana rayu ka zauna iya ranka ka zauna iya rayuwarka ai ana yi ko yawa iyayenmu na da duk suna yi da kakanninmu ko ka ce gashi nan ka zauna daga kai har ƴaƴanka iya rayuwarku yawa to wannan kenan akwai kuma ruquba ita ce kuma kamar ka bawa mutum gida ko gona ka ce to gashi nan wani idan na riga ka mutuwa shikenan gona ta dawo hannun ƴaƴana idan kuma ka riga na mutuwa to zan karba daga hannun ƴaƴanka wannan ita ce ruquba zai zama da kai da shi kowa yana sauraron mutuwar wani eh ruquba kenan eh ita umra shine ka ba wa mutum ka ce gashi nan zauna ko kuma noma iya ranka iya rayuwarka an jabirin an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma an karbo daga sayyidina Jabir dan Abdullah dan Allah ta bada gare su kala yace qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil umra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci game da umra liman wuhibat lahu ga wanda aka bashi gare shi wa fi lafzin a cikin wani lafazin kuma cewa yi man a'mara umra wanda ya zauna din nan akan umra ya rayuwarsa lahu wa li aqibihi to wannan gare shi ne da kuma zuri'arsa fa innaha lillazi udiyaha to wannan abun yana ga wanda aka ba wa kai la tajiu ila allazi a'taha ba za ta dawo hannun wanda ya bayar ba ko da shi wanda aka ba wa din ya mutu to zuri'arsa za su ci gaba da amfana da wannan abun li'annahu a'ta'a qa'an domin mutum ya bada wata kyauta ne wa qa'ad fihi al-mawaris wanda kuma gado ya abku a cikin ta kamar in ka ba wa mutum abu kace gashi nan da shi da zuri'arsa kenan wa qala jabir yace wa innamal umra allati ajazaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umran nan wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta ta an yaqula shine mutum yace hiya laka wannan abun na baka kai kanka wali aqibika da kuma zuri'arka fa amma idza qala amma idan mutum yace hiya laka ma ista na baka iya rayuwarka matakar kana rayu fa inna tarji'u ila sahibiha to wannan kam idan shi wannan mutumin ya mutu to za ta dawo hannun ainihin mai ita wa fi lafzi muslim a cikin wani lafazin na ruwayar imam muslim amsiku alaikum amwalakum annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ku rike dukiyoyin ku kula da ita yace ku kula da dukiyarku wala tufsiduha kada ku barnatar da dukiyarku fa innahu man a'mara umra domin cewa duk wanda ya raya wata umra ya zauna a cikin ta fa hiya lillazi a'maraha to wannan yana daga wanda ya raya ta hayyan wa mayitan yana raye ne ko yana mace wali aqibi da kuma wanda suka zo a bayan shi wato zuri'arsa kenan hadisin yana magana ne akan umra da kuma ruba da kuma hukuncin su al umra din nan kamar yadda na faɗa da farko mutashaqqatun an tsago ta ne min al-umri daga rayuwa wa hiya ibahatun manafi'i shine bawo mutum halatta wa mutum amfanuwa da abu cikin ruquba din nan shine kamar ka bawo mutum abu kace duk wanda ya riga mutuwa daga cikin mu shikenan in ka riga na mutuwa gonar ta dawo hannuna ko kuma gidan ya dawo hannuna idan kuma na riga ka mutuwa shikenan nan ma dai gonar ta koma hannun zuri'ata te zanto da wanda ya bayar din da wanda aka bawa kowanne yana jiran mutuwar dan uwansa wannan sayyidina Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu yana ba da labari ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci ya yanke hukunci game da umra ga wanda aka bawa ne ai yayi hukunci cewa duk wanda aka bawa umra din nan to shikenan zai ci gaba da zama akanta har bayan ransa kuma cewa hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam zartacce ne to abu na farko dai shine lamazin umra din da kuma ruquba akwai halaluka da suka shiga ciki kamar halaluka uku hali na farko shine ka ba wa mutum abu ka ce masa wannan gidan ko wannan yankin na gona ko abin da ya kama da wannan na baka iya rayuwarka da kai da zuri'arka a bayanka to wannan sigar to malamai sun yi ittifaki akan cewa za ta kasance ne ga shi wanda aka bawa ba za ta sake dawa hannun shi wanda ya bayar din ba ka ba mutum gida ko gona ka ce gashi nan ya noma daga shi har zuri'arsa a bayansu to shi kenan ba za ta sake dawa ba ran da za ta dawo hannunka yauwa ta zama kyauta kenan gaba daya na'am amma ba dama ya sayar fatin da umra ne idan suka kare yanzu da shi suka kare to shikenan sai ta sake dawowa gida sai ta dawo gida amma tunda umra ce kaga ba da mata sayarwa kenan yawa eh ba zai sayar ba kenan yawa ba zai sayar ba yawa hali na biyu shine ka ce mishi na baka kai amfani da wannan gidan ko kai amfani da wannan gonar matukar kana rayu amma idan ka rasu gona za ta dawo hannuna ko kuma gidan zai dawo hannuna to wannan abin da ya fi bayyana a fili to wannan an bashi ne dai kawai ya amfana da amfanin abu na matukar lokacin rayuwarsa amma yana mutuwa shikenan amfanin ya kare gare shi kuma ya kare ga zuri'arsa to wannan shine kamar yadda aka fada din cewa za ta dawo hannun wanda ya bada ita tun farko idan shi wanda aka ba wa din ya rasu
kuma nan gun ya yake da matsayin wanda ya su ba ka abu ce kai yin amfani da shi har kamar lafiya
eh to ai shi ma wannan shigen kamar umra din ne kamar mutum ya baka abu ya ce gashi nan gidan nan ka zauna har ka mallaki naka ai kamar umra din ne kaga in ka mallaki naka shikenan sharadin ya kare yawa eh za ta dawo hannun mai ita ba hali na uku shine hali na itlaqi kamar ka ba wa mutum abun sake ba tare da wani kaidi ba to shine malamai suka ce idan ka bashi kai kace wani gashi nan kawai ka noma misali kace wani gashi nan ka noma ko kuma ka ba mutum gida kace wani gashi nan ka zauna kai baka ce mar gashi nan kyauta na baka ba na bar maka kyauta ba amma dai ka ce mar gashi nan dai ya noma kaga baka samar adadi na wani lokaci ba to shine malamai suke sabani game da shi shin idan ya rasu za ta dawo hannunka ne ko ko ba za ta dawo hannunka ba misali na farko shine ka cewa mutum kamar ga wannan gidan na baka matukar kana rayi duk amma mutum bai sharadin cewa abin zai dawo hannunsa ba gashi nan na baka zauna iya ranka baka ce zai dawo hannunka ba kuma baka ce zai koma hannun zuri'arsa ko da ya rasu ba malamai suka ce hukuncin wannan sigan to shine hukuncin sigar can ta farko cewa ba za ta kasance ga shi wanda ya bayar din ba daga baya za ta ci gaba da kasancewa da shi wanda aka ba wa din duka dai akwai hukunce-hukunci da yawa game da su domin hakika wannan din kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara cikin wancan hadisin da muka karanta cewa gado ya shiga cikinta to kowace kuma hukuncin ta ya bambanta hukuncin hali na farko kenan wannan wanda muka faɗa amma hukuncin hali na biyu shine kamar ka cewa mutum hiya laka ma'ista wannan na baka ne kai amfani da ita matukar rayuwarka amma idan ka mutu za ta dawo zuwa gare ni to kaga wannan hukuncin shafi da yake matukar shi mutumin yana raye zai ci gaba da amfana da abin ba dama ka karba amma yana rasuwa to zuri'arsa ba su da iko da abin zai dawo hannunka yawa amma wancan sharadin na farko wanda kawai ka bashi ne yayi da shi ya zauna da shi da zuri'arsa to wannan ba dama ko bayan bayan ba shi da rai ba dama ka je ka karba domin wannan ya zama kyauta ne irin kyautar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi mai dawowa cikin kyautarsa ya bada kyauta kuma ya karbe to kamar kare ne ya ci abinci sai ya amai sannan ya dawo daga baya cinya aman nansa hali na uku shine ka ce ka ba wa mutum abu ka ce gashi nan na baka ka zauna iya rayuwarka amma baka sanya sharadin cewa in ya rasu abin zai dawo hannunka ba to wannan shine wanda malamai suka yi sabani akai amma dai Imam Shafi'i yana ganin cewa mutlaka ce za ta ci gaba da zama tare da zuri'ar shi wancan din koda baya ba ana bi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yamna anna jarun jarahu an yaghriza khashbatan fi jidarihi thumma yaqul abu huraira ma li arakum anha muridin wallahi la armi yanna biha bayna aktafikum wana hadisin an karbo shi daga sayyidina abu huraira yadda Allah ta bada gari shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yamna anna jarun jarahu kada makwabci ya hana makwabcinsa an yaghriza khashbatan fi jidarihi cewa ya kafa wata gwafa ko wani itace a jikin katangarsa sai na Abu Huraira bayan ya faɗi wannan sai ya ce mali arakum anha mu'ridin me ki gare ni na ganku kuna juya baya ga wannan hukuncin ba ku karɓarsa wallahi ina rantsuwa da Allah la armi yanna biha bayna aktafikum sai in jefa ta a tsakanin kafadinku wato sai in maka muku ita a bayanku me yasa ba za ku bi kaulin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato suna da matakar kishi akan sunnar annabi suna da matakar kishin sunna Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu wata rana wata magana ya faɗa sai wani daga cikin ƴaƴansa sai ya saba wa wannan maganar yace ya ina gaya maka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kai kuma ka ce san ranka zaka bi shine hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku hana matayenku kada ku hana bayin Allah mata zuwa masallatan Allah to shine dan gidan Abdullahi dan Umar sai ya ce shi wai shi ga mai kishin mace yace a wallahi sai na hana ta bayan ya zan in bar mata ta riga zuwa masallaci an ce baban tun daga nan ya daina bar magana tun daga ranar yayi ai musu sulhu yace a ai bashi ya daina bar magana kwata kwata sai can a ƙarshen rayuwarsa aka musu sulhu ya yarda da shi wasu malaman ma sun ce har ƙarshen rayuwarsa bai sake magana da shi ba sai da matakar kishi akan wato akan sunna kaga nan sunna ya gaya musu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada makwabci ya hana makwabci kafa gwafa a jikin katangarsa sannan sai ya kalle su ya ce to ya naga kuna juyo baya ga wannan hukuncin ya ce wallahi sai in jefa ta a tsakanin kafadunku wato sai in maka muku gwafar a bayanku in kun juye baya wannan hadisin yana nuna mana wato wajabcin makwabci ya kyautatawa makwabcinsa musamman yawwa to kamar misali irin wannan din kamar jingina katanga da katanga ko wani abin da yake kama da wannan dai wanda kai makwabci zaka iya amfana da makwabcinka ko kai masa izini ya fidda kwata ta gefen gidanka ko wani abu dai haka wanda kai ma ba zai cutar da kai ba amma in zai zamto akwai cutarwa kai gare ka to shi ma irin wajencin kyautatawa makwabci dake kanka shi ma akwai irin shi a kansa shi ma to sai ya taimaka ya kiyaye maka kai ma naka haƙƙi akwai wani wani babban sufi ina jin ko Junaid al-Baghdadi ne ko kuma Ma'ruful Kharki na manta sunan shi dai gaskiya amma dai yana daga cikin magabata irin sufayen farkon nan ne ina jin tabi'i ne sufi ne amma tabi'i to zai rasu yana da makwabci bayahudi bayahudan nan yana da banɗaki to saitin banɗaki nashi yana shigowa ne cikin gidan shi wannan bawan Allah to sai ya kasance bayahudan nan kullum in yayi ba haya sai ya zuro shi ya koro shi ta cikin rariyarsa zuwa gidan shi wannan bawan Allah to bawan Allah bai ce masa komai ba kawai sai ya nemi pipe ya sa a daidai wajen sai ya nemi wani kwano haka ko kwangiri sai ya ajiye a gun duk sanda shi wancan ya koro ba hayattarsa sai ta sauka a ciki in ta taru ta taru sai cikin dare kowa ya yi bacci sannan sai ya ɗauka ya kai bayan gari ya je ya zubar baya so ma ya fita da shi da rana saboda kar mutane su ce su nemi sanin menene wannan in ya gaya musu to watakila tun da shi babban mutum ne ana ganin mutuncin shi watakila kuma a cutar da wannan bayahudan kawai sai ya kyale shi sai da ciwon ajali ya kama shi yana kan gadon mutuwarsa sai ya kira shi ya kira bayahudan ya ce abinda nake so da kai ya ce yanzu wancan gun kaga ga yadda yake kullum kana korowa ba haya ga abin da yake faruwa ina tara ne yau shekara goma sha kaza ina tara kullum kowane dare sai na je na zubar to yanzu gaskiya ya taru ni kuma ba ni da lafiya ban samu na je na zubar ba yanzu in na rasu mutane da yawa za su shigo gidan nan in sun gani kuma ba za su ji daɗi ba watakila za su cutar da kai ko kuma za su nemi kaiwa ƙararka wajen alƙali to ina baka shawara ka yi haƙuri kaje ka ɗiba ka je ka zubar don kar mutane su gani ya ce yanzu an gama tamalin tsawon shekarun nan da nake taimaka wannan abin dama ka sani ya ce ai ƙwarai da gaske ai yau shekara kaza ɗin da shekara goma sha kaza da kake yi kullum duk dare sai na ɗiba na je na zubar da daddare ba na so mutane su gani don kar su gane ni ne sai na canza kamanni ma nake zuwa in je zubar don kar mutane su gane ni su binciki menene sun san dai ba nawa ba ne ba zai yiwu ya zamto nawa ne nake ɗiba kullum in je zubar ba za su binciki ko menene kuma ƙarshenta su je su cutar da kai saboda kiyaye mutuncinka nake yin haka yace to me yasa ku kake yin haka yace ai annabinmu sallallahu alaihi wasallam ya ce mana duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira to ya kyautata wa makwabcinsa ya ce to bayan kyautata sauran kyautata da nake maka na zahiri to wannan kuma wato daurewa da cutarwa da kake min yana daga cikin kyautatawa da zan iya yi maka amma wannan ma in banda cewa ba yadda zan yi ne ban yi niyyar gaya maka ba nan take bayahudin sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Yace addinin da yasa sama da shekara 10 ina cutar da kai baka taba gaya min ba baka taba gaya wa wani ba. Yace to wannan addinin ya kamata a bi shi nan take sai musulunta. To kaga abin da yanzu muka rasa kenan tsakanin mu ma bamu zauna lafiya ba. Tsakanin mu ma bamu zauna lafiya ba. Ka gani neman aure zaka je gidan mutum amma sai ya tambaya wanne masallacin kake sallah. In yaji ba irin masallacin shi kake sallah ba zai baka ba zai baka auren ba. To ka gani mun manta da cewa shi addini ana kiran mutane da hali ba wai kawai da suna ba. Yanzu mun dauki suna da siffa sun zama kamar sune addini kawai da zara ka ce kai dan kaza ne shikenan kawai kana ganin kawai kai ka hayi kana ganin kowa a banza kowa batacce ne tunda kai ka kira kanka suna kaza ko kuma kai siffa kaza na irin mutane kaza shikenan kana ganin kawai kai ne.